السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415-55 ko kuma cika adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yi da yi muna Lahadi ne 15 ga watan Yuni na shekara ta 1446 bayan wato da 2025 wanda ya zo daidai da 19 ga watan Dhulhijja na shekara ta 1446 bayan jiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Kuma kamar kullum lokaci muna tare da malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Thani Umar Rijali MOON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau Rukinin Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin. Ni kuma sunana na Sidris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Kai tsaye Malam Sayyid Salma da masuraro.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To ayo zamu shiga cikin tambayoyin naku kai tsaye da kuka aiko mana inda malam tambaya ta farko ta zo daga wanda yake cewa aiki ne aka ba su na mutum 10 amma sai suka yi su 8 maimakon su 10 din saboda sauran kuɗin mutum 2 sai suka rike suka raba ba tare da an sani ba shine suke tambayar shin hakan da suka yi akwai laifi
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in ɗan uwa masu kallo da sauraro a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato ita al-ijara ka ba mutum aiki dan in ya gama ya maka abinda kake bukata ka biya shi abinda ake la'akari da shi shine abinda kuka yi sharadi da mai aikin abu kaza nake so a yi mun da aka yi mun abu kaza ga abinda zan bayar ba wai adadin mutane da sai aikin ba na'am zai yi a ce mutum ya ce mutum 10 saboda sauri a yi aikin da sauri a gama amma dai shi abin da yake bukata a haƙe masa daga nan zuwa can ko a cire masa katangar nan da take tsaye a kai ta ƙasa ko a haƙa masa rijiya har a samu ruwa wani abu ne dai wanda yake ƙayyadajje yake bukata a yi masa atakila farko ya ɗauki mutum 10 wanda za su yi masa wannan aikin daga baya su zama su 8 ne za su yi aikin amma kuma abin da ya nema a yi masa an yi masa shikenan sun cancanci wannan kuɗi duka ko da ba su cika 10 ba tunda abinda ake la'akari da shi ne abu kaza nake so kuma na samu shikenan abinda dai aka yi janga da waɗanda za su yi aikin za a ba su ko su 10 ne ko su 8 ne ko su 7 ne suka yi aikin shikenan sun cancanci wannan kuɗin gaba ɗaya ba za a ce ai tunda sun ragu ba a adadinsu duk da cewa an samu abinda ake so to a rage musu kuɗin a'a za a ba su kuɗinsu domin su 8 ne amma sun yi aikin mutum 10 to za su da cancanci kudin a mutum 10 din gaba daya.
Na'am. Sai nake cewa assalamu alaikum malam tambayar ita ce menene hukuncin wanda yayi wa mamaci kazafi kuma ya zai idan yana son Allah ya yafe masa wannan kazafin da ya masa.
To shi kazafi duk wanda yayi wani kazafi a doka shine ayi masa bulala idan shi wanda aka yi wa kazafin ya je ya nemi haƙƙinsa. Tuban da aka yi wa kazafi aka jefe shi da aikata zina misali ko aka jefe ta da aikata zina alhalin ba ta aikata ba ko bai aikata ba kuma babu shaidu da suke tabbatar da abin to shi in ya je ya nemi a yi masa a nema masa haƙƙinsa to shi ne Allah ya ce fajil ruhum 80 na jalda ku yi musu bulala 80 idan mutumin da aka yi wa kazafin bai je ya nemi a masa haƙƙi ba ba a ce a kamo wancan ya yi wani ƙazafi a je a yi masa sai shi mai haƙƙi shi yake zuwa ya kai ƙara sannan a bi masa haƙƙinsa in bai kai ƙara ba shi kenan babu maganar a kamo mutumin to idan wanda zai aka yi wa ƙazafin ya rasu kaga ba maganar kuma ya kai ƙara tunda ba a duniya ma ya rage haƙƙinsa yana wuyan wanda ya yi masa wannan ƙazafi shi ko wanda ya kazafin sai ya bi hanyoyin da zai kubutar da kansa a lahira domin wannan haƙƙi dai yana nan ba zai sare ba ko da a ce mutum ya tuba wanda tsakanin shi ne da ubangijinsa Allah da ya karbi ruban sa akan laifin da yayi na cewa yayi abin da Allah ce kai yayi. Amma wancan haƙƙi shi kuma na mai haƙƙi yana nan. Sai dai idan yayi aibubuwa tsakaninsa da Allah wanda Ubangiji zai iya sasanta tsakaninsu da wanda abin ya faru da shi, yayi masa abin da zai yardar da shi a bisa haƙƙinsa. Amma haƙƙin ba zai saraye ba. Haƙƙin wani da wani zai ɗauka ba zai saraye ba. Sai dai Ubangiji subhanahu wata'ala cikin rahamarsa zai iya ba wa shi wanda abin ya shafa wani abin da zai gamsar da shi ya yafi masa ba tare da ya dan kama shi da wannan laifi ba. Sannan in abu ne da ya shafi kazafi, misali ya jefe shi da wasu shi kazafi a shari'a, in an ce kazafi ban sani ba shi yake nufi. Kazafi ka jefa mutum da lalatar zina shi ne kazafi, ko mace ko namiji shi ne kazafi, ba wai ya yi masa ƙarya ba. Ka san mu a Hausa mutum ya yi wa wani ƙarya na ce masa kazafi, to ba wannan ne ake nufi a shari'a ba. Shari'a ka ce kazafi ana nufin jifan wani da laifin zina ko wata da laifin zina shi ne kazafi. Amma dan wani ya yi maka ƙarya ya ce ka ci kuɗin mutane ko ka yi wani damfara, to da ba zuwa shi kazafi ba. Duk da Hausa ce da ba mutane kazafi ba, to wannan ba za ka ce a je a mutum bulala 80 ba ya maka kazafi. Sai dai in ka kai shi gaban alkali akan ya yi maka ƙarya, shi kuma alkali sai ya duba ya ga wannan abu zai yi na horo. Shari'a ta ba shi wannan damar, ba wai haddi ba, horo ne, ta'zir ne. Shi kuma alkali sai ya duba ya ga wannan mutum ya saba yi wa mutane irin abu kaza irin wannan, da aka sai ya masa horon da ba zai ƙara ba. Ko ku a'a kuskure aka samu, santsi ne ya kwashe shi, ba halinsa ba ne, ya ba da haƙuri, kuma sai alkali ya dan ba da dan duba abin da ya fi dacewa sai ya yi. Duk alkali yana da wannan damar, shi da ta'ziri. Shi bambancin ta'ziri da haddi, shi haddi alkali ba zai iya yin kuskure ba a cikinsa ba. Bulala 80 alkali yana so ba so haka zai sa bari ai 80, shi haddi haka yake. Amma na an iyakance abin. Shi kuwa ta'ziri alkali yana duba wasu dalilai da wasu ƴan abubuwa da za su sa ko ya tsananta ko ya yi sassauci, duk yana da wannan, saboda ba a iyakance abin ba, an bar abin a hannunsa. To wanda zai yi wani ƙarya ba ta shafi jifa da zina ba, to ba a cewa a yi haddi. Sai dai kawai akwai dai horo, duk wanda aka yi ba daidai ba yana dama ya nemi a bi masa haƙƙinsa. To idan har ya jefe shi da irin zina ko ya jefe ta bayan ya mutu, sai ya yi ƙoƙarin ya bayyana bara'ar wannan mutum daga wannan abin da ya jefe shi da shi. Ce na taɓa yin magana a kan wani, na ce kaza gaskiya Allah ya sa na fahimci maganar da dai ba gaskiya ba ce, don haka jama'a kada a riƙa ganin shi da wannan abu. Wannan duk yana da dama, ko ma ya zama wajibi ya yi wannan. Ko da mutumin ya mutu ya yi ƙoƙarin ya wanke shi a idon mutane tunda ya ɓata shi.
To sani ke tambaya yake cewa wanda ya sanya wani a cikin damuwa har hawan jininsa ya tashi kuma ya sanadiyar rasuwarsa, shin wannan zai ɗauki kamar hukuncin kisan kai kenan?
A'a, ba shi ne kisan kai ba. Kisan kai ya ɗau makami. Ya ɗau makami ya yi amfani da shi wajen ya kashe shi. Ya san cewa ba kaza zai yi kisa ya yi amfani da shi. Shi ne kisan ganganci. In kuma abin ba zai kisa ba, amma dai kuma ya ƙarshe dai ya zama kisan. To suna faɗa ya mare shi. Ya mare ba hanya ce ta kisa ba, da za ka kashe mutum ka mare shi. Amma kuma sai zo da tsaitsai sai ya mutu. To wannan kisan kuskure, sunan shi kisan kuskure. A yi amfani da abin da ba kisa yake ba. To amma mutum ku yi faɗa yana da ciwon hawan jini ya tashi, wanda ba a cewa ka kashe shi. Hawan jini ɗin nan zai iya tashi kowane lokaci, tunda cuta ce. Ba kuma shi ne ya ɗora masa ita ba. Ba za a kira ta kisa ba.
To sai yau ne yake tambaya cewar mutumin da ya yi sallah sai bayan ya idar sai ya tuna cewar ba shi da tsarki, shi menene hukuncinsa?
Sai ya sake yin, sai ya yi tsarki ya yi sallah. Yana nufin tsarki na jiki, misali ya yi bawali bai yi kama ruwa ba, ko bai yi alwala ba, ya zata ya yi alwala shi bai yi alwala bai yi sallah haka. Yana nufin wannan shi ne tsarkin da yake nufi, to sai ya sake sallar. Amma in yana nufin tsarkin mahalli ko tsarkin taguwa, taguwarsa akwai wani abu na najasa ya taɓa shi bai kuma kawar da shi bai manta yi sallah, to har ya gama sallarsa shi kenan, ba sai ya sake wata ba. sai ya wanke abin da yake jikinsa na najasa saboda sallar gaba. Amma waccan yadda ya riga yi ta yi, akwai bambanci tsakanin tsarkin da yake da alaka da rigarsa ko mahallin sallarsa da kuma tsarkinsa shi a karan kansa. Ba ya da tsarki, ma'ana bai da alwala. Ya yi fitsari bai yi tsarki ba, ya yi alwala, ko kuma bai yi alwalan ba, ma yanzu sai yana da alwala. To wannan in su gano sai ya sake sallah.
To nake ce mallam game da wando, shin idan ya wuce idan sauni yake zama laifi ko kuwa sai an take shi?
Annabi ce ai ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar. Abinda yayi ƙasa yayi ƙasa da idan sawu. Saboda ka iya idan sawu wannan babu laifi. Amma in yayi ƙasa da idan sawu, to ai kaga tsakanin su da ya take shi din ba tazara. Sai kuma wanda zai ja kayan nashi har yana jan ƙasa, shi kuma wannan shi ne man jarra saubahu khuyala. To shi wannan uƙubarsa ma ai tafi tsanani akan wanda shi takewar yayi, ko kuma barin shi ya wuce idan sawu. Amma dai ana nufin wuce idan sawu ba wai sai ya kai takewar ba sannan ya zama laifi.
Wani ke ce mallam bayani yake bukata, aure ne aka daura shi akan sadaki naira 100,000, to sai kuma ake cewa ai mafi karancin sadaki yanzu ya fi haka. To shine suke so su san shin auren yayi ko kuwa sai an ciko, kuma yace su dai a wajen su din yanzu haka har ƙasa da hakan ma ana bayarwa kuma a daura auren. To shine ke tambayar ya hukuncin auren.
To wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malaman fiqhu, ko ce malaman mazahib kamar Malikiyya da Hanafiyya. So suke cewa sadaki akwai mafi karancin sa, in ya kasa wannan to bai zama sadaki ba. Amma kamar Imam Ahmad, Imam Shafi'i, al-Imam Ishaq ibn Rahuya, al-Layth ibn Sa'd, Imam al-Musriyin irin su Abu Thawr, da malamai da dama daga cikin magabata, su suna ganin cewa kamar yanda sadaki bai da geji a sama, to bai da geji a ƙasa. Wato ko nawa ka ba bace bai yawa, ba za a ce ya wuce iyaka ba, ba za a ce ya wuce sadaki ba. Ma'ana bai da geji daga sama cewa ataitu bi ihdahunna qintaran, al-qintar shine kuɗi mai yawa. A ce kuka ba wa ɗayar su kuɗi mai yawa, ba iyakance ba. Saboda komin yawansa, to haka nan ƙasa ɗin ma bai da geji. A ce in ya gaza kaza to ba zai zama sadaki ba, domin abinda Allah subhanahu wataala cewa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin, uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum, ku nemi waɗanda ba waɗannan ba wanda Allah ya faɗa ya haramta muku su, iyayenku, ƴaƴanku, ƴan uwanku, Allah ya zana su din nan. Sannan sai ce wa uhilla lakum ma wara'a zalika, an halatta muku waɗanda ba wa'annan nan ba, ku nemi aurensu da dukiyoyinku. A nan dukiya ba a iyakance mai yawa ko kaɗan ba, duk abinda sunan shi dukiya, sunan shi almal, yana da kima, kimarsa hissiya ko ma'anawiya, duk zai iya zama sadaki. Duk wani abin da yake da daraja ta zahiri ko ku daraja ta ma'ana, zai iya zama sadaki. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura aure da karantar da Alkur'ani, yace zawwajtuka iyyaha bima ma'aka min Alkur'an, yace na aura maka ita da Qur'anin da zaka karantar da ita, abinda ka kaddace na Qur'ani zaka karantar da ita. Kaga ba kudi bane, amma yana da kima, kiman ma da ta wuce duk wani abu da kake zato. Hakanan Ummu Sulaym lokacin da Abu Talha ya nemi aurenta bayan rasuwar mijinta An-Nadr ibn Malik, sai zanto akwai mahaifin ita ce mahaifiyar Anas ibn Malik. To sai Abu Talha sai zo nemi aurenta, shi kuma lokacin bai musulunta ba, sai ba zan aure ka ba sai ka musulunta, in ka musulunta ni musuluncinka shi zai zama sadaki na. Sai ko ya dai musulunta shi kina bata karɓi ko kwansa ba, wannan musulunta da ya shi ne ita sadaki a gurin, domin za zama sanadiyar shiriyarsa. Nabi yana cewa la'ani hadiyallahu bika rajulan wahidan khairu laka min humurun na'am, mutum ɗaya ya shiryu ta hannunka ya fi maka daga raƙuma jajaye da za a baka. su kaga wannan tagomashin ko ladan da ta samu na ya musulunta a dalilinta ya fi mata duk wani abu da zai bata ta ce to shi wannan ita shine sadakinta kaga ba kudi bane amma wani abu ne mai daraja zai iya zama sadaki safiya bintu huyai lokacin da aka kamo ta cikin ribataccin yaki annabi ya ce zai iya zai tana so ya aure ta ya yanta ta ya aure ta yancin da zai mata shine sadakinta kuma ta yadda annabi ya yanta ta yancin ta su samu shine sadakinta yancin nan nata ta zana baiwa ba lalle ne ta iya samu shi ba ko nawa za ta kashe saboda haka in ta samu yanci to ta samu wani abin da yafi kowane irin da abin da ba ta na kuɗi to duk wani abu da yake mai daraja ne mai kima ne suka ce zai iya zama sadaki wannan maganar ita ce tafi tafi zama daidai saboda haka babu iyakancewa ko yawa ko kaɗan ana iya bada ko nawa ne la iyaka dai ana son a sassauta saboda a samu albarkar auren kada shi wanda ya yi auren ya riƙa jin kamar sayan ƴar ya yi a yi kuɗinsa ya bayar ya sayi ta a'a shi yasa ake so amma ba wai don ka ba da yawa a ce ya yi yawa ba to haka nan shi ma kaɗan ɗin ba za a ce ya yi kaɗan ba don haka in aka ba da 100,000 in aka ce yanzu sadaki rubu'u dinar da ake faɗa aka ƙiyasta shi da zinari ba da azurfa ba ya kai wajen 180,000 da wani abu a ce mutanen ƙauye duk wanda zai aure sai ya ba da sadaki 180,000 da wani abu za a yi ta samun rasa auren auren zai ƙiwa da dai aka koma ƙimar fidda za a iya samun shi ƙasa da haka sosai amma dai a ɗauki maganar malaman da suka ce ba ta da geji ta ƙasa ta ƙasa su ne Imam Ahmad da Shafi'i suna daga cikin manyan malaman al'umma banda su ma da wasu daga cikin malamai da na ambata sannan ga dalilai da suka tabbata lokacin da annabi yake ce ma wannan mutumin hal inda ka shai kana da wani abu ka kawo ya zama sadaki wani abu annabi ya ce ka kawo sai ya kai kaza ba wani abu ce iltabis walau khataman min hadid je ka nemo koda zobe ne na ƙarfe ba na zinari ba na ƙarfe ya ce baya da shi kawai dai ya haddace wani abu na alƙur'ani da bai ce to ka je na ƙaura maka ita da haddar da abin da ka haddace ka koya mata na'am
to sai wannan take shi malam mahaifinsu ne baya kyautata musu kuma sai ya rika wulakanta mahaifiyarsa akan abin da bai kai ya kawo ba kuma a gabansu ta ce ba sa jin daɗin abin da yake ɗin tun suna ba shi haƙuri sai ya yi kamar su ma zai dake su ya wuni yana maimaita abu ɗaya to saboda haka yanzu ta ce saboda ba ta son jin maganar idan ya fara sai ta shige ɗaki ta kunna karatun alƙur'ani ta ƙura sauti yanda ba za ta ji shi ba shi ne take cewa malam shin hakan da take yi akwai laifi.
Wato tana tambaya ne akan kunna ƙur'ani ta ƙura sauti shi ne ba abinda shi mahaifinta yake yi ba abinda mahaifinta yake ba daidai ba ne baya daga cikin girmamawa da kyakkyawar zamantakewa da Allah ya ce miji ya yi da matarsa wa ashiruhunna bil ma'ruf annabi yana cewa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi mafi alkhairin ku shine wanda yafi kyautata iyalansa haka annabi ya ce mafi alkhairin ku shine wanda yafi kyautata iyalanku ya ce ni na fi kowa kyautata wa iyalaina saboda haka annabi ya nuna kyautata wa iyali wani abu ne mai kyau wani abu ne da zai sa mutum ya samu tsayi a gurin Allah so ba daidai ba ne mutum ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya danka wannan baiwar Allah a ƙarƙashinsa ya yi abin da zai cutar da ita ko ya riƙa hantararta ko ya riƙa kyararta ko ya riƙa ɓata mata ko ya riƙa dukanta a gaban 'ya'yanta ko yana maya mata maganganu wannan ba daidai ba ne sau da ka abin da mahaifinka yake yi a yadda kika yi bayani ba daidai ba ne kuma dole da damuwa kuma idan ya zanto ba za ki iya yin komai ba to ka ɗauki hanyar da za ki iya nesanta kunnenki daga jin abin da yake yi ba laifi ba ne saboda gudun ki ji wasu abubuwa da yake faɗa ya ba shi ɗan ya zo ya ce miki ke ma ki gaya masa kaza wata rana ko ki masa kaza wanda ke ma kuma sai ki halaka ta wannan hanyar wani ya saba wa Allah to kai ka saba wa Allah a cikin ramarinsa ba daidai ba ne don wani ya saba wa Allah kai kuma ka zo kai ma ka saba wa Allah a cikin lamarinsa ka zo kai abin da kai ma Allah ce kakai ke ubangiji ya dora miki biyayya da girmama ga iyayenki to sai zanto ɗaya daga cikin iyayenki yayi zalunci ko ya zalunci wani ke kuma ki zo ki masa rashin kunya to ke kuma ke ma kin saba wa Allah a cikin lamarin sa to gudun wataƙila kake zo ki fada cikin irin wannan shedan yayi amfani da wato ya jefa tsuntsubi da dutse daya sai ki je ki sa sautin alkurani a kunnenki dan ya zanto shedan bai samu damar isar miki da wannan sakon ba wani abu a cikin haka insha
Allah tunda yake cewa mallan menene hukuncin mahaifin da yake kiran yarsa da karuwa alhalin bata aikata wannan laifin ba
bai kyauta ba jifan mutum da wannan kalma namiji ko mace yana da girma karuwa a sanin mu ita ce wacce ta kama guri take sana'ar lalata karuwa wato ta ma fi karfin kawai kace mazinaciya ma'ana ita abin nata ta masa ma tsari shine duk sanda aka ce a harshen Hausa karuwa ta mai da sana'ar zina wato ta mai da zina sana'a kuma an santa da wannan duk mai so yana zuwa gunta ya neme ta ya biya kuɗi ya samu bukatarsa ita ce karuwa so ya ma fi kace yace da ita mazinaciya wata ira mazinaciya tana yi ne da wasu wanda take so suke santa ba wani abu ta mai da abin kamar ya zama kowa da kowa ba wanda ya yi mata don da bai mata ba wanda nata ya fi muni saboda haka ba daidai ba ne ba uba ba ko ma waye ya jefi ɗan uwansa da wannan ba bisa wasu hujjoji wanda suke masu ƙarfi ba to wani zai ce to za a yi masa bulala to da ya yi mata ƙazafi muka ce duk wanda ya ce ya ce wa wani mazinaci ko mazinaciya alhalin ba hujja to ya yi masa ƙazafi in ya nemi haƙƙinsa za a masa to a ƙa'ida babu hukuncin ƙazafi tsakanin uba da ƴaƴansa kamar yadda babu hukuncin kisasi tsakanin uba da ƴaƴansa uba ne yake dukan ƴaƴansa har ya kashe su ba cewa a je a yi masa haddi a kashe shi shi ma nabi ya ce la yuqadu alwaladu bilwalidu bilwalad ba a kashe uba dan saboda kashe ɗansa da yi Imam Malik yana cewa ai sai idan ya yi masa qatlu ghila wato ya danne shi a ƙasa ya sa wuƙa ya masa yankan rago ko ya farɗa cikinsa ce to in ya yi haka daman wannan kisa ya so yi kuma udwaniya ce wato ta'addanci ne zahiri to wannan sai a kashe shi da wannan in ji su amma sauran malamai ba su yi istisna'in wata ba su yi togaciyar wata wani hala ba su gaba ɗaya da hadisin ya ce la yuqadu alwalad bilwalid haka sai walidu bilwalad haka suka ɗauke shi a matsayin babu suna cewa shi uba shi ne sababi sanadiyar samuwar ɗansa to ya za a kuma kai ɗa ka zama sanadiyar tafiyar ubanka duk lahira to a shahid dai ba a yi wa uba bulala saboda ya yi jefi ɗansa ko ƴarsa da wannan amma dai za a iya masa ta'aziri to za a iya masa horo wato a ja kunnensa a nuna masa abin ba daidai ba ne shi haddi wani abu ne da za a fito da shi bai da jama'a ya masa wata ziri wani alkali zai iya cewa ka da kaza abin nan in ma wata garama zai dora masa ya ce to tunda ka gaya mata wannan magana bayan ka tuba ga Allah subhanahu wataala muna so ka saya mata ɗan kunne na gwal ko wani abu da dai da zai zama shi ma ya ji a jikinsa
to zai ne ke cewa mallam ya taba jin fatawa akan rabon gado mallam yake cewa idan mutum ya mutu yana da yara manya da kanana wanda su manyan nan su ne suka taimaka wajen haɓaka dukiyar mahaifin ya halatta a cire musu wani kaso kafin a raba gado amma ko mallam ya yi misali ne da mahaifin da yake dan kasuwa to shine yake cewa mallam idan mahaifin nasu ya kasance ma'aikaci ne fa manyan yaransa sun yi ɗawainiya da gidan wajen ganin komai ya tafi yadda ya kamata bayan mahaifin ya gama aiki wanda hakan shine bai sa mahaifin ya wato sayar da dukiyoyinsa wajen kula da gidan ba har Allah ya dauki ransa to wannan ya iya halatta su ma a cire musu wani kaso mafi wato daga cikin dukiyar ta su kafin rabon gado
to mai tambayar ya yi reference da wata ansa ban san san da na yi ta ba kuma ya take kuma ya ji daidai bai ji daidai ba zan sani ba wani abu ne da an yi shekaru da yawa ana fatoyi ban san ya take ba
kuma rabban gado ma mun dade ma rabban da mu
shi ba a raba gina nufin dan abin da za a ba su kafin a raba muna ansa irin wadannan biyun da ba su shafi wani a bashi kaza ba wani kaza kaso kaza amma dai yadda hukuncin yake watakila in har na fada a baya watakila yanzu in maimaita watakila yadda zaka ji din shi na fada wato ana maganar idan ya zanto akwai wasu haƙoƙinsu wato dukiya ce suke juyawa tare da shi ya yi musu ya sun yi da shi akan abu kaza in aka samu riba suna da kaza tsakila akwai wani abu da muzaraba da ke tsakanin su don ba haramun bane uba da ƴaƴa su yi muzaraba ga dukiya nan za ku juya duk abin da aka samu na riba kuna da kaza a ciki aka zai ciniki aka samu kuɗi aka samu riba ya rasu sai a cire musu haƙƙinsu wannan shine watakila abin da na faɗa ba wai kawai dan suna tare da shi ba wani sharadi ba kawai saboda suna taya shi aiki ba wani abu da yake na haƙƙinsu da aka riga aka suka yi da shi kawai a ce saboda su suna tare da shi a kasuwa a ba musu wani abu ko a fifita su a kasan su wannan ba zai yiwu ba za su dauki kasan su ne kamar yadda shari'a ta ba su inna mazari li zakari mithlu hadhihi al-unthayayn babu maganar a fifita su saboda su tare da shi a kasuwa sai dai idan da ba akwai wani haƙƙin su a cikin dukiyarsa haƙƙin su kuwa kamar a ce mudaraba suke yi kamar yadda nayi misali kasuwanci ne ga kuɗi ya saka su kuma za su yi amfani da damar su da lokacin su da su yi ciniki kuma an riga an sanya ka'idar cewa duk a ciniki kaza a riba kaza suna da 20% suna da 30% to aka zo ya rasu aka zo daukar dukiyar to a fitar musu da wancan haƙƙin nasu baya cikin dukiyar gado tunda daman nasu ne wannan sun cancance shi amma in ba irin wannan ba haka kawai saboda suna tare da shi a kasuwa a ce su a ba su fiye da yadda aka ba su wannan ba fatawa ta bace amma kuma an taba jin wani abu mai kama da wannan to ba haka nake nufi sannan mutum ma'aikaci shi ma duk ɗaya ne wanda suke ɗaukan ɗawainiyar gida ko da ya rasu ba a ce tunda su suke ɗaukan ɗawainiyar gida ba to a ba su kaso fiye da sauran a'a za a raba daidai kowa a bashi kasansa da shari'a ta ce a bashi
to sai nake tambaya yake cewa malam tambayar sa akan wanda ya yi bypass na mitar wutar lantarki ne a gidansa na wasu shekaru can baya da suka wuce amma yanzu ya tuba ya daina shi ne yake tambayar shin dole ne sai ya biya kuɗin wutar wanda ya yi bypass a baya
na'am dole ne tunda ai ba haƙƙinsa ba ne sai ya biya sai ya nemi hukumomin da abin ya shafa a lissafa shekarun da ya yi bypass ɗin sai kuma ya san yadda zai mayar musu
to yake ce assalamu alaikum mallam tambayar ita ce shin ya halatta ya yi indigent certificate na wata jiha da ba ta saba domin neman aiki idan ya cika ka'idojin ɗaukar aikin
idan yin indigent ɗin ya nemi aikin ka'ida ta yarda da shi idan ya yi indigent ɗin wata ƙasa wata jiha doka ta yarda da haka an yarda cewa ko da ba ɗan jihar ba ne in kai kana iya zuwa kai indigent a baka indijin ka zama dan jiha kuma a baka haƙoƙin da ake ba dan jiha in doka ta yarda da wannan ba laifi bane amma in doka ba ta yarda da wannan ba wani cin hanci zai bayar a yi masa rashin gaskiya za a yi to ba daidai bane duk wani abu ka neme shi ta hanyar da take mai kyau ta hanyar gaskiya shine abin da ya dace ba maganar ka cika sharadin a dauke ka ba ba shi kawai zaka duba ba aiki ne na wasu suka ce to muna son wanda zai mana aikin nan shine mai kaza mai kaza mai kaza sai ka zo kai ƙarya kana da abun bakar shi ko kaga ka karbi abin da ba haƙƙinka ba kai ma a can jihar ka da Kabaru ai kuna da watakila irin wannan shi ma wannan dan jihar ba zai ji canje mai ce ba shi ma mai ƙarya sai zama to dan farko ma a cire mana sai dai in doka ta ba da dama ka zauna a guri ka jima a guri ko shekara kaza kana iya zama dan jiha na san ba za a rasa wannan constitutionally ba in ka zauna a guri kana iya zama dan jiha kana iya shiga takara kana iya tsayawa abin nan saboda shekarun kaza kai a gurin in Najeriya ne kuma ina ga in akwai wannan kaga ba laifi bane ko da ka zo za ka yi indijin an san ka daman ga asalin iyayenka inda suka zo kai ba ko ta kila ba na aka haife ka ba amma kawai ka tsallaka daga nan kawai ka tsallaka ka je wata can jiha baka taba zama a can ba kawai ka je ka bada kuɗi a yankan maka indijin ka zo ka shiga ka karbi aikin wani wanda ba yafi cancanta yafi ka cancanta wannan ba daidai bane
sai wani yake tambaya mallam shin yana halatta mutum ya bar masallacin juma'a da ke unguwar sa ya tafi na wata unguwar domin ya sallar juma'a
babu laifi dan mutum ya kirdaji masallaci mafi nisa kila yana son ya samu ladan tattaki ne da yayi in a kafa zai tafi ko ta dan tafiyar ko da a mota ne zai dan sha wahala fiye da in yana kusa babu laifi hakanan watakila ya zanto a can din yafi samun nutsuwa limamin yana da murya mai kyau wajen karatun Qur'ani haka in ana sallah yafi jin nutsuwa babu laifi ko kuma ya zanto limamin yana wasu hudubobin da yake fa'idantuwa da irin abin da yake ciki na ilmantarwa sama da yadda yake a unguwarsu na unguwarsu hayaniya yake zauna ya taba gangano irin yadda za ka ji hudubobin wasu ba ka tantance su da teburin mai shayi huduba ce amma kamar labarin teburin mai shayi kaga wancan kuma zai ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce magabata ga abinda suka yi kaza 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 ya ji can ya fi nutsuwa duk babu laifi dan ya canza masallaci ya je na nesa babu komai
to sai ke cewa Allah mallam da gaske ne idan mace ta aske gashin kanta sai ta yi azumi
magana sai ta yi azumi ban san idan aka samu hukuncin sai ta yi azumi ba amma dai ba daidai ta yi ba aski ayi aski talliya aski kyau gashi wannan sifa ce ta namiji ba ta mace ba mace ba ta aske gashin ta kanta ina ka sai dai ta gyara gashin kanta ko ba ta samu abin da zai sa gashi ya ƙara yawa ba ya rugu ba ko irin rashin lafiya ce ko cuta ko wannan hukuncin ta daban idan har mace ta irin askin da maza suke yi ta yi tashabbu bil rijal annabi ya tsine wa matan da Allah ya tsine wa waccan da take kwaikwayon sifa ta maza haka nan da mazan da suke kwaikwayon sifofi na mata Allah ya tsine musu amma cewa za ta yi azumi ban san hadisin ba
to ne ke tambaya mallam ina ne hukuncin karantar artificial intelligence a matsayin course na jami'a
to me matsalar sa in ka ce me hukuncin karantar sa to watakila akwai wasu matsaloli da yake haifarwa in an karance shi ina san akwai kwasa-kwasai da yawa waɗanda za a karance su a samu abin da za a samu na amfani da yake cikinsu ko da ko wani zai iya amfani da abin kuma wajen ya cutar wannan ba zai zama abin ya haramta ba yanzu misali in ka ɗauka a cikin abin da ya shafi ɓangaren boko ɗin ka ɗauki misali electrical engineering ko ka ɗauki shi kansa engineering ɗin gaba ɗaya wani zai karance shi ya zama ya kawo wani abin da zai amfani ya kekkera abubuwan da su amfani mutane wani kuma ya koyi shi kera abubuwan da za a cutar da jama'a shi kenan saboda wannan da zai kera abubuwan da za a cutu sai zama haramun saboda wani zai amfani da shi inda bai dace ba a kamar misali mu ce ilimin abinan kamar lo abin da ya shafi lo lauya akwai wanda zai karanci lauya don ya tsaya wa gaskiya ya tsaya kare haƙƙin mai rauni ya kwato wa mai rauni haƙƙinsa wannan abu yake yi mai kyau da wanda zai karanta saboda ya kare mara gaskiya ya yi amfani da shi wajen ya zalunce su wannan ba daidai yake ba la cewa wala takullil kha'inina khasima kakka zama mai bada kariya ga maha'inta amma ba ce kakka zama mai bada kariya ga kowa ba maha'inta kawai so kowane ilimi za a iya amfani da shi wajen ayi barna wani zai karanci ilimin lahira ne ma ilimin addini amma kuma zai tabbatar da mutane addini ya karanta amma kuma ya koma yana amfani da addinin yana jari hujja da shi yana cutar mutane sai ya zama an haramta karanta ilimin addini artificial intelligence wanda yanzu ake ta ƙara haɓaka shi akwai abubuwa da yawa da za a amfana da shi da wato kwakwalwa ce ta na'ura wadda ake tara ma'aluma da bayanai ne ake tattara su wanda idan ka nema an yi masa tsarin da za ta iya tattara maka wannan bayanan ta tsara maka shi yadda zai maka amfani cikin dan kankanin lokaci a cikin seconds. To kaga wani abu ne da a zahiri watakila zai taimaka ma wasu da yawa, wasu kuma za su yi amfani da shi wajen barna, idan aka ga yanzu ana amfani da shi wajen hada bidiyo a sa wani mutum gashi mutum ne kana ga hotonsa amma kuma yana wasu abubuwa da bai dace kuma ba shi din yake yi ba, kawai an bata wannan abin nan description ne ga abin da ake so ta yi, ga hoto na wani da wani ana so ta fitar da shi a wani yanayi suna rigima suna duke-duke, shi ke nan da an bata wannan description din ita kuma sai ta fitar da wannan hoton, wannan ya daga wannan ya buga shi da ƙasa ya dake shi ya fadi ya. To kaga wannan aka so a cutar da mutane ko ba komai ba, ko da na san artificial intelligence aka yi amfani da shi, amma dai ba kyau kaga hoton wani mutum da daraja amma kuma yana yin wani abu da bai kai kaga abin ba ya zama bambarko. To wanda zai amfani da shi ta nan kaga babu shakka ya daukar wa kansa wani laifi ne babba, kamar waɗanda suka ranci hanyar kere-kere zai su kera bababai ana sawa a masallaci, su je su haɗa bababai ana sawa a kasuwanni, kaga waɗannan ba shi sanin yadda ake kera abin bane zai fi a yin amfani da wannan ilimin kuma a cutar da. So ba za ka iya cewa artificial intelligence saboda akwai wani bangare da ake amfani da shi inda bai dace ba, shi kira haramun ne a san shi ko a yi amfani da shi ba.
To sai wannan yake tambaya shi shawara yake nema, yake cewa mallam shi karamin dan kasuwa ne kuma yana da jari daidai gwada, yana so ya aure kuma yana so ya mallaki gida kuma ba zai iya hada duka biyun ba a lokaci daya, shi ne yake tambayar shawarar mallam.
Sai abin da ya fi so, me ya fi so cikin biyu, auren ya fi so ko gidan ya fi so? An ga tunda duka abubuwan sun halatta, yanzu ni ba zan san me ka fi so ba, tana yiwuwa in ce kai gida kai kuma ka fi son auren ko kai aure ka fi son gida, sai kai abin da ka fi so. Shi aure wani abu ne wanda yana tare da garizar dan adam, idan ya zama da kana da sha'awa da yawa kuma kana cikin hadari, kaga cewa in ka zauna zuwa lokaci ba kai aure ba, shedin na iya amfani da wannan dakuruwar da kake cike jefa ka cikin laifi, to wajibi ne anan kai auren. Allah kuma sai hore maka kudin gidan daga baya, nawa ne suke zaune a gidan haya? So ba wai laifi bane dan kai aure ka zauna a gidan haya, sai kaga cewa daga baya kuma Allah ya baka naka ya kunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi, in sun zanto ba su da shi Allah zai wadatar da su, sai ga Allah ya wadatar da kai. Amma in auren baka cikin wata damuwa da shi da babu abun kai zu duk ɗaya ne, amma kana son ka samu gida din dan ka samu istikrari, sai ka bari sai ka samu gidan din sai ka yi auren, saboda dai abin da ka fi so kawai kai.
To sai wani yake tambaya yake cewa mallam shin yin suna a masallaci sunna ne ko kuma kawai uba ne zai sa wa ɗanshi suna ba tare da ya tara jama'a ba?
Shi suna ba a ce sai an taru ba, ba a ce sai an yi taro ba, sunan shi taron suna. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu mauludin kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi تذبح له في يوم سابعه ويحلق ويسمى كما قال الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح متفق عليه cewa kowane da kowane jari da za a haifa jingina ne ga dabbar da za a yanka masa, wato dabbar da za a yanka masa suna tare talazimce shi kamar ya zama jingina, idan ba a yanka ba zai zama kamar ka ba da jingina baka biya bashin da ka dauka ba. Ce tuzbahu lahu yawma sabi'i za a yanka ta yunin sa na bakwai, sannan a yi masa aski, sannan a sa masa suna. So ba lalle sai an taru ba, kana iya shi sa sunan ba wai sai ranar bakwai ba ma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito majalisa yake cewa je da daddare an min haihuwa na sa ma dan Ibrahim, bai ma jira sai ranar bakwai ba, cewa yi je an min haihuwa na sa wa dan Ibrahim. To haka ko dura kashe garin haihuwa kana iya sa wa danka suna, kai akwai da aka sa sunan kafin a haife shi ba? Annabi Yahya kafin a haife shi na duba shi ruke bi gulamin ismuhu Yahya, muna miki albishir da wani yaro da za a haifa sunan shi Yahaya, ba ma haife shi ba a lokacin, amma an rada masa suna. So ba wai shi suna sai an kai abin nan yini na bakwai din ba. Wannan waye ya zo cikin sahabbai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama an mun haihuwa, Annabi ya ce me ka sa masa, wani suna ka sa masa? Ya ce suna kaza na sa masa, Al-Munzir. Kaga daga haihuwa ya zo ya faɗa an ciya ta mai shi aina me ya sa masa ba a jira sai. To sai kaga wasu sun ɗauka sai yinin na bakwai ya zo an yi taron sannan za a ji sunan, sai kaga a yi ta nuku-nuku ka ce an yi haihuwa ya me aka samu an samu sunansa, sai a yi ta kauce-kauce a yi ba za a faɗa ba saboda ranar bakwai ba ta zo ba, ba sharaɗi ba ne, ba sharaɗi ba ne. Su ballanta na a yi maganar tara mutane.
Tuni ke ce malam, menene matsayin wanda baya amfani da hadisai sai Qur'ani kawai ya yarda da shi?
To wannan ba musulmi bane idan zai karyata duk hadisan Annabi, duk ya ce gaba ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam baya da hadisai, ba wani abu da aka ruwaita daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ai wannan kamar bai yarda da kalmar shahada, bangaren kalmar shahada da Allah ya ce da ake shiga musulunci da ita ba, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shaidawa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, shaida manzon Allah ne shine ka san abin da yazo da shi na shari'a kuma wajibi kai masa da'a, shine ma'anar shaidawa manzon Allah, shine manzon Allah. Baka da wata hanyar da zaka san shari'a ta haya sai ta hanyar sa. To duk mutumin da zai ce ba ruwan shi da hadisi duka, to addinin ba zai yi ba, ban ta ga yadda za a yi addinin musulunci ba ba tare da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mu muna cewa ba zai yi kai musulunci ba sai tare da fahimtar magabata, fahimtar da suka yi wa Alkur'ani da Sunna sai ka yarda da ita. To ina kuma ga fahimtar da Annabi ya yi wa Alkur'ani, shi a ce wani ya ce ba zai yarda da ita ba, kaga shi yanzu a fahimtarsa zai ɗauki Alkur'ani sai kuma yadda ya juya shi, sai yadda ya fassara shi, sai yadda ya ba shi ma'ana, tunda ya ƙi yarda da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka bawa alhakin yin bayanin Alkur'ani. Anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa anzalna ilayka al-kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyana lahum. Haka Allah yake nuna mana Alkur'ani gurare daban-daban cewa manzon Allah shi yake bayanin Alkur'ani, shi yake bayanin abin da aka sauka, shi yake fidda mutane daga sabani. In aka baka Alkur'ani kawai aka ce kai fassarar sa, kakka dogara da bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai, to ba ta yadda za Alkur'ani mai fassaro. Duk wani abu da zaka faɗa wani zai ce ƙarya ka faɗa, ba haka ake nufi ba. Dole sai ka koma ga abin da shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul. In kun yi sabani akan wani abu to ku komar da shi zuwa ga Allah. Ya za ka mai da abu zuwa ga Allah, lahira za ka tafi, sama za ka hau sama ta bakwai ka ga Allah, ka ce Allah a littafinsa za ka tafi. Ya za ka koma da abu zuwa ga manzon Allah? Al'umma Allah yake magana da ita duka, ba iya sahabbai ba, ba iya na zamaninsa ba, duk duniya Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, duk wanda yake karkashin wannan ya ayyuhal ladzina amanu da shi yake. To yau ina za mu je mu kai mu bai da abin da muke sabani zuwa ga manzon Allah, ina za mu yi? Ko ku ayar yanzu ta daina aiki? In ka ce Alkur'ani ake nufi da ila Allah, ai ila kitabillah, to ila rasulillah shi kuma ana nufin me? Ana nufin ila sunnati rasulillah, sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai ayat tana nan kuma ita ce za ta haɗa kan musulmi. Idan muna sabani akan abu to mu koma Alkur'ani da sunna me suka ce? Dukkanin mun yarda da wannan kuma da'a ga Allah ne da manzonsa. So a ce mutum musulmi ne amma shi bai yarda da wani bayani da Annabi ya taɓa yi ba, ƙaryata Annabi ne kuma, baya da amfani a wurinsa kenan. Shi Alkur'ani to in haka ne, kowa Allah ya saka masa Alkur'ani a zuciyarsa wala kawai, me ya ma'ana aiko da manzan? Sai zan baya da wata ma'ana a aiko da manzan, kawai mutum musulmi ya tashi kawai yadda yake jin, yana lumfashi, yana jin ƙishi, yana jin kawai ya ji Alkur'ani shi ma a zuciyarsa kawai. Ba buƙatar wani ya zo ya kawo maka shi tunda ba ka buƙatar bayaninsa. Auka ne ba ƙanƙani ba, a da can an ɗan samu waɗanda suka yi inkarin wasu abubuwa sai mu bai yarda da wannan ba, bai yarda su ɗan tsatsarci wasu abubuwa, sauran kuma su ce mun yarda da su. Amma gaba ɗaya ka ce kai ka share komai, ai wannan ba ta yi da'in musuluncin sa dai kuma akwai hadari babba domin yanzu nan da manzo Allah kake ja ba musulmi bane duk wanda zai ce ya kare ta hadisin manzo Allah gaba daya ba musulmi bane na'am zaka iya samun shubha akan hadisi 1 2 3 kace kana da wata shubha akwai wani abu da baka gane ba kai baka yadda ba wani abu ne mai sauki akan kace gaba daya ka share ba wani bayani da annabi yayi to li tubayyana linnasi ina take a yayi bayani amma ni ban yadda da duk waɗannan ba to annabin yayi bayani Allah ya batar da bayanin kenan ko saboda ka an wayi gari al'umma ba ta da wani bayanin annabi a gabanta to ta ina kuma hujjar Allah za ta tsaya akan bayansa Allah ba ya kama mutane sai ya tsayar musu da hujja wa kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula zabi ko azaba ba sai mu aiko da manzo mana mun tsayar musu da hujja to idan ya zanto bayanin da manzon yazo da shi Allah ya batar da shi to ina hujjarsa za ta tsayu kenan hujja ba ta tsayu ba ce an Allah ka kawo min magana da ni na kasa gane me take nufi ka ce aqimus salata ina kasa gane me kake nufi da sallah saboda haka ni kawai in tsaya in yi sallah me yi sallah sallah a wani guri in ga addu'a ce wa salli alaihim inna salata ka sakanullah addu'a take nufi ko ku a me kake nufi a sallah ni ban gane ba shi yasa ma ni na rikici mana ba wata hujja ko da tunda an ce annabin bayanansa duk sun bace shi yasa za ka ga wanda suke da wannan ra'ayin wasu su yi sallah biyu wasu su yi uku wasu su yi daya wasu ba sa yi duka saboda kowa yana da ya rikici ake an kasa gane me sallar to amma wanda suka yadda cewa annabi ne ya yi bayani lokacin da Allah ya bashi sallar Allah ya nuna masa Jibril ya sauko ya yi sallah da shi duka waɗannan salloli biyar sallar azhar da asar har zuwa ƙarshe saka shi ma yayi wa al'umma sai yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da ku ga sannan yace inna ma fa'altu hadha lita'tabu bi salati wa ya'tama bikum man ba'dakum nayi sallah akan minbari ku riga hango ne dan ku yi sallar ku a guda wanda suke bayan ku su koya a wajen ku to ka sauka ce duk wannan koyarwar babu ita mu duk wannan bayanan a cikin hadisan annabi muka same su Allah ya sauke
amin to sai wani yake cewa mallan suna sallah ne da shi da mai ɗakin sa sai tai sai yayi bata a cikin karatun sa na sallah to ita kuma sai ta tana masa ya ci gaba to shi da ke tabbayar abin da tai din ya halatta haka
ba komai shi da matarsa ne ba komai
to sai nan ma da yake cewa mutum ne sun yi sallah
a kaida mace ba za ta yi a ce a masallaci ake mata suna can baya da man ba gaban kusa da liman suke ba so kaga ba maganar ma a ce daga can baya mace tana daga murya dan ta tada liman akwai na kusa da ita na kusa da liman su za su tada shi wannan shi da ita ne babu komai
to nake cewa mallan sun yi sallah ne to bayan sun idar sai wanda ya tayar da iqamar ya manta cewar ba shi da alwala to shine yake tambayar menene hukuncin sallar su shin ta iqama ne bai da alwala
ita iqama ba ta cikin sallah ita iqama da kiran sallah duk kusa abu ɗaya ne sanarwa ce wannan sanarwa lokaci yayi wannan sanarwa a tashi a tsaya yayi a shiga sallah yayi amma dukkan su ba cikin sallah suke ba sallah tana fara da kabbara harama ne don haka ita iqama da kiran sallah mustahabbi ne mutum yayi su cikin tsarki saboda ambaton Allah ne ana sanin mutum da zai ambaci Allah ya ambaci Allah fi tahara inama akrahu inna kace karihtu an azkura Allah ala ghairi tahara lokacin da akai sallama bai ansa ba sai da yace ba bai ansa saboda ba na san in ambaci Allah ba a cikin tahara ba saboda haka malamai suka ce mustahabbi ne wato ana so ya zanto kana cikin tsarki in zaka ambaci Allah to kiran sallah da iqama duk ambaton Allah ne to saboda haka mustahabbi ne a samu mutun da alwala yayi su amma da zai yi kiran sallah ba alwala ba a cewa kiran sallah bai yi ba ko yayi sabo kiran sallah sai yayi ko bai saba wa Allah da wannan ba haka nan iqama ba ta cikin sallah ita ma inda mutum zai bayi da alwala daga baya gane ya je alwala ba a cewa iqama ta kare ko ta lalace
to mallai dalli man ne yayi sallar kuma shi bai da Allah sai bayan ya idar ya sallar sa take da su ma ba
wani in liman ja sallah bayi da alwala bai san bayi da alwala ba sai daga bayan ya idar ya san cewa bayi da alwala su sallar su ta yi amma shi zai je alwala ya sake sallah su sallar su ta yi liman da zai ja mutane ya san bai da alwala ba wai bai san
ba bai sani
ba ya san bai da alwala amma ya kebe message ga mutane su sallar su tayi amma shine sallar sa babu ita an fahimta yawa
to nake tambaya ki ta mallam menene hukunci
to ba sharadi bane sai ka san liman alwala shi tayi ba tayi ba tana cikin yana cikin takare wannan duk ba sharadi bane na'am
wani ke ta mallam tambayar sa ita ce masu yin sallah kafin shigar lokacin ta wato yace ya zauna a masallacin kasuwa ne yawancin mutane da sun zo ba tunanin lokaci ya shiga ko bai shiga ba kawai sai su tada sallah kamar yace masu harkar cinikin dabbobi shine abin da ya gani shine ke tambayar menene hukuncin yin sallar kafin lokacin ta ya shiga
baya halatta mutum yayi sallah kafin lokacin ta in yayi sallah kafin lokacin ta ba kuma inda shari'a ta yi togaciya ba kamar wanda zai hada salloli haka kawai mutum yana mazaunin gida ba da larura ba ba wanda shari'a ta ba shi damar hada salloli bai yi sallah kafin lokacin ta ba tayi ba Allah cewa inna salata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance akan mu'mine wani farali ne mai lokaci Allah ya masa lokaci don haka baya halatta ka zo ka yi shi kafin lokacinsa shekar lokacinsa shi ne sababi na kulluwar wajabcinsa lokacinsa ya shiga to an samu sababi na sallah ta zama wajibi a kanka sabab ne na kulluwar na yin iqadul wujub to mutum ya zo ya yi sallah kafin lokacinta to wannan sallarsa ba sallah ba ce shi yasa ko kabbara harama kawai kai wato kai kabbara harama kafin lokacinta amma kana gama kabbara harama sai lokacin ya shiga kaga a cikin sallar ka gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe kabbara harama ce kawai bata shiga ba to ba kana sallah saboda kabbara harama rukuni ne da shi ne sallah take fara kulluwa ce tahrimu hat takbir haramata shi ne kabbara in baka yi in kabbarar harama bata samu ba a cikin lokaci a wajen lokaci ka yi ta to da man can bata yi ba saboda kai sallah ba kabbara harama sallar da babu kabbara harama ciki babu ita saboda mutane a guji yin sallah kafin lokaci a rika tabbatarwa lokaci ya shiga musamman akwai wani lokuta da sallar la'asar take gota ƙarfe 4 ta kanje 4 da minti 5 haka da yan mintuna waɗanda suke yi wa sallar la'asar timing din ƙarfe 4 a kowane lokaci to sautari suka fara yin sallar kafin lokacin sai dai sai a cikin sallar lokacin zai yi to kaga sallar su bata yi ba don haka da a rika kula da lokacin shigar sallah kuma waɗannan kalandodi yanzu alhamdulillah sun zama available mutane suna samu su cikin sauki musamman da kwamishin na shari'a ko hukuma take bugawa duk shekara a rarraba masallatai suna taimakawa haka ladanai su rika sa aje su a masallaci duk sanda za su kira sallah su tabbata yau minti nawa ya kamata a yi kiran sallah wannan alfijir da ake da shi yana da kyau shi ma in wani bawan Allah zai iya saya ma ya rarraba ladanai zai wani ladani a saya masa alfijir inda zai rika ganin lokutan sallah shi ma abu ne mai kyau kwarai da gaske zai taimaka
tumana Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi aiko mana da naku sakonnin tambayoyin da cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya 0703 36 01 55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook amma da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Fani Umar Rijali MOON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi